wato jama'a barkanmu na dawowa saboda muka ji maganar Allah. Ni dan uwanku Bashiru na samu ku kawo ku wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a kafin mu ji maganar Allah ya kamata mu fara da addu'a. Saboda haka ina ma Allah roƙo ni Allah ya sa mana albarka ya ba mu zaman lafiya shi kuma ya gyara mana bukata ya ba mu ilimi ya kuma bure mana zuciya saboda abin da zamu ji duka ya zama mana amfani. Muna kuma ma Allah roƙo ya fa mana zunubi kamar yanda muka ya fa dawa ya mu zunuban su da laifin su. Na wannan roƙo da sunan Yesu Kristo ne. Amen. Wato jama'a kamar yanda na fare yau zamu ji maganar mu daga littafin Luke 16:23. Wurin ne zamu ji maganar wani mai kudi mai arziki da kuma wani talaka. A dama littafin ya gwada mana kaman akwai wani sarki, wani mai arziki ko dai wani mai kudin da ya zama a wani gari. Si wannan yana da kudi sosai kuma yana da arziki sosai ba abin da bai da shi, yana da komai, yana da mata, yana da abinci, yana da ko abin da ya ga dama. Kowane abin da mutum kake so kaza ka yi amfani a cikin duniyan ga wannan mai arziki yana da shi. Da kuma a wannan gari akwai wani kuma sunan shi Lazarus. Si wannan talaka ne bai da komai, yunwa zala take yake ji, abinci ma bai samu ya ci ba, yana ciwo kuma. Si wannan yana ciwo sosai. To si wata rana wannan talaka shi yana jin yunwa sai ya zo a gidan mai kudin. Kullun yunwa in yana jin yunwa sai da ya zo a gidan mai kudin sannan ya samu abinci. In ya zo wurin nan abincin da mai kudin ke ji waɗanda suke fara kasa shi ne wannan talaka ya kamata shi doki. To da bayan bai dade ba sai Lazarus shi wannan talaka ya mutu. Shi ne mala'ikai suka kai shi a wurin zama mai kyau. A wurin ne ake kira wurin da Abraham basu. Shi ne wannan wuri akwai wani mai dadi ne, akwai wani wuri mai kyau ne. Si wannan wuri akwai dadi wurin ko abin da ya ga dama yana samu a wurin nan. Si ne bai dade ba wannan mai kudi kuma ya mutu. Si mala'ikai kuma suka kai shi a wani wuri. Si wannan wuri zafi kawai yake wurin nan, yana wahala sosai, yana jin yunwa sosai, ba komai ba abinci, har bai kai kowane ko abin da yake da shi da kudin duka da arzikin shi duka bai kai da kowane abu guda ba. Wurin wahala ne. Maganar Allah ya gwada mana kaman wannan wuri kuka kawai ne ka zaka ji wurin nan, da zafi kawai ne zaka ji wurin nan. A wurin ne ake kira jahannama. A wurin ne baka in tafiyan ka bai da kyau, in baka bi Allah ba, baka in baka sallah ba, da bayan ka mutu wurin ne zaka shiga. Wannan mai kuri mai arziki wurin ne ya shiga. To sai ya daka kan shi ya ga Lazarus yana tsaya a gaban Abraham. To ya gane shi ya san kamar wannan talaka ma dama nake a cikin duniya yana zo gidana ne sannan ya ci abinci. To sai ya kira shi kamar Lazarus don Allah don annabi yi hankuri, ina jin yunwa sosai, ka dubi hannunka a cikin ruwa sai a sa mini hannu baki saboda ni kuma in samu wani ruwa kada. Si da Abraham ya ji haka sai Abraham ya ga musu kaman wannan bai yi yayi. Wurin da kake waɗanda suke nan in suna so su zo wurin kan nan ba su iya su zuwa. Waɗanda suke wurin ka kun kuma suna so su zo nan ga ba su iya su zuwa. Saboda haka ba mu yi wannan. Si ne wannan mai arziki yana gwada ma Lazarus da Abraham kaman su yi hankuri su kuma su ake wani wuri ya kai a cikin duniya. Si yana da kanin si su kuma da yana da iyaye su kuma ba su sallah. Si ne Abraham ya gaya musu kaman ba yi yayi. Akwai mutane a cikin duniya. Akwai masu yin sallah a cikin duniya. Akwai masu yin addu'a da abubuwa da yawa dukansu suna a cikin duniya. In ba su ji su ba ko dai wani ya tashi daga mutuwa kuma ba su jinsi, bari su jinsi. To sai ina gaya maka, kar ka jira ka mutu sannan, kar ka jira da bayan ka mutu kai ka a jahannama sannan ka san kamar ya kamata kai ka yi sallah da annabi. Sai yasa na kira ka yau, sai yasa na gaya maka yau, sai yasa na kawo maka maganar Allah. In ba ka so ka shiga wannan wuri, akwai wani abu da za ka yi, akwai wani abu guntun da za ka yi, akwai wani abu kandan da za ka yi. Abinda ya ka yi ne za ka yi sallah tare da ni, za ka yi anduwa tare da ni, za ka bure bakinka da kuma a cikinka, za ka bure zuciyanka sai mu kira annabi Isa a shiga a zama da shi. In ka yi wannan saboda Allah ba ka shiga wurin kuma. Amma ba ka yi ba bayan mutuwa ga masai shari'a. To in kana ji na abin da kai so ka yi ni, sai ka yi addu'a tare da ni. Kafin ka shira Yesu Kristo ya zo ya taimake ka ya yafa maka zunubu, ya kamata ka ga mishi ka bari ya san kaman kai ka sani kaman kai dan zunubi ne. Maganan Allah ya kuma gara muna kaman duka mutanen duniya da kakanmu, saboda zunubin kakanmu duka mu muna da zunubi ne. Kafin man kai Afrika kana da zunubi, saboda jinin kakanmu, saboda jinin babanka, duka mutanen duniya muna da zunubi. Wata kira ka sani ko baka sani ba kana da zunubi. Kafin ka samu gafara, abinda ya kamata ka gaya ma Yesu Kristo ne, ka ce masa kaman kai dan zunubi ne, kai kana da zunubi saboda kakanmu. Abinabin da zaka gaya masa sannan ka samu gafara, ka gaya masa kaman na sani, ka sani kaman saboda zunubinka ya shiga cikin duniya, saboda zunubinka Allah ya afe ka. Kaman muka karanta John 3:16 ya gaya muna kaman saboda Allah ya kauna duniya sosai, shi ne ya aika ɗansa ya zo ya zufa jininka ya cire mu da wahala. Wanda zaka gaskata da shi duka, wanda zaka yarda da shi, zaka samu gafara ne, saboda ni da kai ne aka yi haka. Bai gaya ma Yesu Kristo kaman na ka sani kaman saboda zunubinka ya shiga cikin duniya. Abu na hudun da za ya na ukun da za ka yi ni, sai ka sani kaman in ba ka yi haka ba da bayan mutuwa za ka shiga jahannama ne. Gaya mishi kaman ka sani saboda kai ya zo, ka sani saboda zunubi ne ya zo. Sai ka kuma gaya mishi kaman na san kaman kana kauna da ni, kai kauna da duniya. To abu na hudun da za ka gaya mishi, sai ka cira su ke shiga zuciyanka, ya zama da kai ya yafa maka zunubi. Bayan ka yi haka, Allah zai yafa maka zunubi. Bayan ka yi wannan tuba sosai da zuciyarka da farin ciki, za ka samu gafara ne. Amma ba ka yi wannan addu'a da farin ciki ba za ka samu ba. Amma bayan ka mutu, a wurin da mai arzikin da ya gan kanshi, a wurin ne kai kuma za ka shiga. Da bayan mutuwa ba ka da karfi kuma, da bayan mutuwa ba ka yi komi, da bayan mutuwa ba ka yi addu'a kuma, bayan mutuwa komai ya wuce kenan. Yau ne naka, yanzu ne naka, yanzu ne ya kamata ka samu dama, saboda kai kuma ka cira Yesu ya zuka zuciyanka, ya fi maka zunubi, ya kuma ya zama da kai, ya yi maka gafara. Yanzu ne lokacinka, in kana ji na, za ka yi wannan addu'a ne, sai ka kunna kanka, ka kunna idonka, ka gaya ma Allah kaman ni wane, na sani kaman ina da zunubi, na sani saboda kakanmu muna da zunubi, na sani saboda zunubana duka ka zo cikin duniya, na san kuma na yarda kaman ka rasu da bayan kwana uku ka kuma tashi saboda ni in samu rai. Amma na kira ka ne shiga rayuwana, duka shiga zuciyana, ka zama tare da ni. Yafa mini zunubana duka, ni kuma zama naka. Ina wannan roko ne da sunan Yesu Kristo. Amen. Ka yi wannan roko, ni kuma na maka addu'a ne, saboda Allah ya yafa maka zunubi, saboda Allah ya ji maka taushe, saboda Allah ya cire ka da wahala, Allah ya sa maka zaman lafiya, ya baka zaman lafiya, ya kuma gyara maka bukata. abinda zaka yi cikin duniya ka Allah ya fara Allah ya jara maka da buka da kai kuma kire ka da wahala ya Allah ya kuma ya zama da ke ko ina ne kake zuwa ko wani anya ne anka kunne maka Allah ya bude maka shi na wannan roko da sunan Yesu Kristo amen da bayan haka dan abinda zan ga maka kuma ne ka nemi wani bible da wani church da yake sa da kai kuma ana gware bible cikin sosai sai ka shiga wannan church kai addu'a a wannan church kai ka zama kuma inde kana inde kai wannan addu'a da gaskiya da farin ciki da zuciya guda ne Allah ya yafa maka kai ka zama gida tashi ka wuce tashi ka shiga church tashi ka zo ka ga madan wayenka tashi ka zo ka ga ma abokinka tashi ka zo ka zama ma iyayenka ka ce musu su kuma su yi tuba da zunubi in kai haka Allah zai sa maka albarka ne Allah zai sa maka zaman lafiya zai jara maka bukata ne abinda ke damai ka duka Allah ya sani ya kuma gani ya cire ka da su ina wannan maka wannan ne abinda nake ga maka ne ka sami wani church ka su ka wurin kai addu'a ka zama da kai kai sallah tare da su wato jama'a mun gama haka dan maka na maka saboda kai kuma ka cira wata rana mun yi shira da shi 0249251594 na kuma 0249251594 to jama'a assalamu alaikum.